demokradia a yau. Cikin shirin shugabannin siyasa a arewacin Najeriya sun yi wa matasan arewacin kasar adalci da suka ce a kama su saboda wa'adi da suka bai wa ƴan kabilar Ibo. Mazara assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Barazanar da wasu shugabannin arewacin Najeriya suka yi na kama shugabannin wasu kungiyoyin matasan arewacin kasar da suka bai wa ƴan kabilar Ibo wa'adin ficewa daga arewacin Najeriya yana samun yabo a wasu sassa saboda ko ba komai wasu masana suka ce ya nuna cewa hukuma tana da sauran kima kuma har yanzu akwai waɗanda suka san abin da ya wajaba a kansu a hukumance idan suka hango fitina. Wasu kuma suna ganin ai ba a yi wa matasan adalci ba. Daya daga cikin shugabannin kungiyoyin matasan da suka ba da wa'adin Malam Ashir Sharif ya yaba da kokarin da gwamnatin tarayya take yi na shawo kan wannan matsala, haka kuma ya nuna fushin su kan yadda shugabannin arewan suka yi ta a kansu.
Kasan nan ba a san gaskiya. Yaran nan da mutanen nan na Ibo yau fa shekara su uku don an fa suna waɗannan kalmomin marasa daɗi suna cin mutuncin mutan arewa. Amma dan Allah dan Annabi na son tambaye ku ƴan jarida, a cikin jagororin kudancin Najeriya mutanen Ibo manyan su ba ku ji ko mutum da ya fito ya ce abin da yaran suke faɗa ba daidai bane? Ita gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta fito ta ce wannan abin da yaran suke ba daidai bane ba? Su waɗannan ƴan rigataran gwadana mu na arewa irin waɗannan gwamnoni da suka tasan mana kan mu yi magana, babu wanda ya fito ya ce dan me isa jagororin kudu kuka bai ɗayan ku suke maganganu irin wannan? Babu wanda yi wannan magana. Sai ran da mu muka fito muka yi ta mu magana, sai gashi tun ko mu sun taso kamar sacin yema danye wasu ƴan tsirari a cikin su masu neman mulki suka tasan mana.
To ko shugabannin na arewa sun yi wa matasan nan adalci? Tambayar da na yi wa Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero ta Kano kenan.
Waɗanda suka tsawatarwa da matasan nan na arewa duka za ka iya cewa sun yi daidai, saboda su manya ne, su dattawa ne, kuma sun hango wani kuskure da yaran su suka yi, kuma gasan Bahaushe shi ya fi wani Bahaushe Bahausa Fulani ya san cewar wato gasansa idan yana da ce masa bari, saboda haka dan sun ce bari ba aihu ba ne. Ko shi gwamna irin sai da ce a kamo ku ya kai wannan tsanci kujerar tasa in an kalle ta ba za a ga aihu ba. Ya rage su jami'an tsaro su ne za su duba su ga idan akwai idan babu masala'a a wannan kamo, su sai su ce masa yassa mun ba da yaran mu a kamo su kamar sai su shiru shi kenan. Idan ta sanata
to Dr. Dukawa, matasan nan a martani da suka bayar bayan da shugabannin Najeriya da ma na arewan suka yi ci a kansu da tarurruka da shi muƙaddashin shugaban ƙasa ya kira, suka ce me yasa gwamnoni ko da waɗanda suka yi magana bayan wannan al'amari da ma tun bayan shekaru da suka wuce da aka fara wannan fafutuka na magana aka sabunta yunkurin neman kakkafa ƙasar Biafra, me yasa shugabannin wannan yanki babu guda da ya fito ya tsawata a waɗannan yara?
Ana cewa ba a gyara kuskure da ɓarna, ko kuma a gyara ɓarna da kuskure. Wato dan wani ya yi kuskure kuma ba za ka yi wani kuskuren da nufin ka gyara ba. Saboda haka rashin tsawatarwa da yaran yanzu da shugabannin su ba ci ba nau'i ne na kuskure, ba ka kira shi ɓarna ba. Saboda haka ba wannan da zai halatta mu kuma idan yaran mu an ga sun yi abin da ba daidai ba a ce ba za a ga a yi a saka musu mulki ba.
Dr. Duka, idan aka ce za a ga aibin su saboda ba su fito sun yi magana ba, aka gani cewa su ma suna da hujja lokacin da aka rikicin Boko Haram yake kamari da wuya ka ga wani daga cikin shugabannin arewa da ya fito ya yi magana kan wannan matsala in banda watakila shugaba Muhammadu Buhari lokacin ana yaƙin neman zaɓe yake cewa abinda Boko Haram take yi ba daidai ba. Amma shi rashin maganar shugabannin arewa da tijan arewa ya sa su ƴan kudu ma suke cewa ai da haɗin bakin shugabannin arewa ake rikicin Boko Haram.
Ni sai nake jin kamar wato ko dai fahimta ne ba a yi zafi wani abu, amma an sha cewa shugabannin arewa sun sha cewar ba daidai ba ne harkar Boko Haram. Har ma ta janyo an karkashe waɗansu a cikinsu, an kashe malamai, irin su shiddafa an kashe dattawa irin su shiddafa saboda haka an samu wadanda sun samu wadanda suka fice suka tsuwa wadanda suka ce ba daidai ba ne
amma a fahimtar ka me yasa su ba wanda ya fito yayi magana kan wannan ya tsawata a yaran nan
to wataƙila ɗayan biyu ko fahimtar su ta ba su cewa irin wannan barazanar za ta kai ga cimma burinsu na adadin wato ba su mukamai a gwamnatin tarayya ko a ba su shugabancin ƙasa musamman idan ka duba yadda yankin yarbawa suka yi sun jintuwa suka ci tafar hankalin ƙasa suka ci tafar hankalin ƙasa irin wannan abin da iyamurai suka yi da kiraye-kirayen yaki ni donar ya gane min a Lagos inda aka yi ta rubuce-rubucen mu haɗu a filin daga nan gaba yaƙi ne kawai da ya ba mu su wannan abin da an yi shi suka ta hayaniya kuma wata ƙila wannan ta sa shugabannin arewa suka yadda suka ce to bai rabe da shugabancin ƙasa to wata ƙila sai suka ga to su ma suka yi irin wannan za a ce to zaɓe na gaba in ya muke zai shugabancin ƙasa wata ƙila kuma saboda wanda wato matasan suke da su ake musu kallo ko haka ne ko ba haka ba ne da ƴan daba da in wani ya fito ya ce musu su ba daidai ba yanzu nan su halaka shi to da haka suna tsoro da za su iya tsawatar wa yaran ba su zai wuce ɗayan biyu ba a kan data.
Ganin ka yanzu bayan kusan alamar ƙura ta fara lafawa kan wannan magana matakan da gwamnatin tarayya ta fara ɗauka kan wato shawo kan wannan al'amari wannan zai kai ga samun nasara na warware wannan takaddama
matakin da makaddashin shugaban kasa ya fara ɗauka a zai iya kwantar da rigimar wato yayyafa masa ruwa amma ba ya kashe ta ba domin an ratso tafiya mai yawa an yi abubuwa shigan waɗannan duk da su magance matsalar ba a lokacin da tsohon shugaban kasa Jonathan ya kira taron kasarsa a irin wannan surace ta taso kuma yake ganin a zo a tattauna kuma ake zaton daga nan za an gama amma gashi ba gama ba abubuwa sun biyo baya kuma ko a wancan lokacin mutane da dama wanda gaskiya ina daga ciki muna ganin da tsayawa akai yadda a je a kada ƙuri'ar jin ra'ayi waye yake so a zauna a Najeriya waye yake so ya fita.
Dr. Lukawa tsarin mulki bai ba da damar a ce wani bangare yana da zaɓin ko ya bar Najeriya tsarin mulki ya ce ƙasa ce dunkulalliya zancen rabuwa babu ita ta yaya za a yi maganin jefa ƙuri'ar raba jin ra'ayin ko wani na so ya raba aure ko wani na so ya kama hanyarsa alhali babu wannan zaɓi
ta hanyar gyaran tsarin mulki
shin Dr. Lukawa rabuwa ce maslaha ga wannan matsala ko kuma dai sake fasalin yadda ake shugabancin kasar ma'ana a sakarwa yankuna ko kuma jihohi mara su fi samun ikon guda tafiyar da harkokinsu maimakon yadda yanzu aka tattara kusan dukkan iko baka iya numfashi sai da yardar gwamnatin tarayya
ba rabuwa ce maslaha ba gyara ne maslaha amma su waɗanda Allah ya bayar mulkin kasar a hannunsu sun kan a gyara duk wani tunani da za ka yi yadda za a gyara idan ka ce a bai wa kowane yanki ikon cin gashin kansa kada ka manta da haka aka fara da tura musu mallaka suka tafi arewa tana cin gashin kanta kasar yarawa tana cin gashin kansu kasar yaba tana cin gashin kansu amma suka dinka yin abin da suka yi kasar ka dinka canja-canja shine dalilin da isa so da i dawo da mu wannan tsarin yanzu shi kuma wannan tsarin ga ƙasashe nan birjik suna yin irinsa amerika tana yi india tana yi indonesia tana yi malaysia tana yi ga ƙasashe nan da yawa suna irinsa suna da lafiya amma mu namu shugabannin sun ƙi su yi shi yadda za a zauna lafiya sun ƙi su riƙe shi yadda za a zauna lafiya to da haka shi ne wannan shi ne zai tabbata cewar waɗansu ɗin su takwai-takwaicen suna so su fita amma tabbas
masu aro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma mako mai zuwa da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Kibiru Dedeone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan yi sahabo Imam Aliyu zan dakata yi sallama da ku mu zama lafiya.